أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بها كبرك مرسادوا أولا مركز نمجيما دن في قبدا مجلس منع القرآن wannan shine majlisi na 22 muna 27 ga watan Rajab hijira daga Makka zuwa Madina 1446 wanda ya daidai da 27 ga watan 1 a kalandar Baturi 2025. Idan ba manta ba muna cikin tafsirin suratul Qaf muna kan ayoyi ta 9-12. Na? 28 ko. Kenan Rajab ma 28. 28 da kansu. Insha Allah. Muna kan ayoyi ta 9-12 wanda muka tsaya muke dan dogon bayani kan masaloli na annabawa ko al'ummu wanda Ubangiji ya halakar da su sakamakon ƙaryata annabawan da aka aiko musu da suka yi. Kenan kamun mu shiga karatu yanda aka saba, inda akwai tambaya ɗaya ko biyu mu amsa sai mu shiga karatun, in ko babu sai mu huce. To shi mas'ala ta sihiri gaskiya ne, an yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kama shi. Amma dai kasancewa wani ya ce asiri ko sihiri ba zai kama shi ba, yana da yaƙini a gun Ubangiji, saboda manzo Allah ya karantar da mu mu'awwidhat, abubuwan da za su iya kare mu su shamakance mu da duk wanda yake da wani mugun nihi a kanmu, sawa'un sihiri ne ko wani abu makamantar haka. Da kwai abubuwa wanda shi karan kanshi manzo Allah lokacin da aka yi mai sihirin ba a sabkar mai da su ba, bayan yana cikin yanayin sihirin ko lokacin da sihirin yake tasiri game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, a lokacin nan yayi muhulki, yayi muhulkin mala'iku guda biyu, ɗaya a daidai kanshi ɗaya a daidai kawuwanci, yana kwance sai ɗayan yake tambaya me ya samu wannan bawa Allah, yace ai sihiri ne aka mai, suwa suka mai, suwan da suwa da suka mai sihiri, a ina aka kai aka binne, a ina aka kai aka sanya sihira, an kai wata tsohuwar rijiya a guri kaza an tayi an jefa wannan sihira a ciki, me za a yi a warware wannan, aka saukar mai da wannan mu'awwidhat, qul a'udhu qul huwallahu ahad qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas. Haka kuma manzo Allah ya karantar da mu zikiri wanda aka ce maka ka ringa yi da sahi da maricanka, zikiri ne wanda da kwai addu'o'i wanda suke ka tangance mutum da samun irin wannan abu, kama a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq su uku, bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa wa huwa as-sami'u al-'alim su uku, karanta qul a'udhu zannan su uku, dukkan su suna shamakance ka da wani abu yazo ya same ka. haka yake karantar da mu mu ringa neman tsari da wa'ansu abubuwa daga cikin su dukkan su da kai irin wannan abubuwa kasancewa wanda yace a asiri ba zai kama shi ba ya san me ya taka yana da yaqini a gun ubangijin saboda an ce idan kai ubangijinka zai kare ka ayatul kursiyyu kai kaza duk abin da aka ce maka yin kai kin kana da yaqini ubangijinka zai kare ka dan haka ran ka ce asiri ba zai kama ka ba wani wannan shi ma manzon Allah kamun asabkar me da wa'innan abubuwan da suke kare bawa daga tsayin kamun asabkar me kamun lokacin nan ne manzon Allah shi ba sihirin ya kaba shi ina fatan an fahimta kenan shi abin da yake dacewa shine mutum yayi kokari iyakacin kokarin shi kada ya bari rana ta hado bai yi ba askarin shi ba in ma ta huto to yayi kokari yayi ratrafe yayi askarin shi kada ya bari rana ta hada bai yi askarin shi ba na maraice ba in ma ta hada da daren yayi kokari yayi koda ka samu koda dinkadan ka samu a cikin waiba tilas ba yayi gazo da dukkan abinda mai hisrin musulmi ya kawo ko kuma duk abinda aka samu daga bakin manzo Allah a'a ka wawwaru ansu wanda ka sani insha Allah za su kasance maka shamaki da duk wani abu wanda zai taso ya zo ya cutar da kai sihiri ne tsahin mai tsahi ne ko cutarwa mai cutarwa ne dukkan su hasbi Allahu la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu huwa rabbul arshil azim kai so bakwai ba wani abin da yake zai same ka so da yawa zaka gani zaka shiga wani halin kaga wani abu in kaga ka sha kai kanka aka tambaye ka ya aka yi ka sha wallahi ba zaka iya faɗi ba wani mai mota zai gitto ka gani kurum ka tsallake a tambaye ka ya aka yi ba zaka iya faɗi ba me yake gadarwa bawa wannan askar din da bawa yake yi saboda haka wallahi mutum bai ga ko musulmi bai ga wani babban makami wanda ya kamata a ce ya rike shi kamar askar din shi na sai da na mareci amma baka iya ba kai alhamdulillah yanzu duk waya ka iya dauko application ka bude ka karanta amma baka iya karanta larabcin ba da kai na turanci ka ganci gashi na arabce ko na hausa ka karanta larabcin da hausa ka nemi tsari ubangijin ka ya tsare ka kuma wannan ba wani wanda yake sha makance bawa da samun irin wannan abu in ba ubangiji ba shi kuma dama manzo Allah la karkana lakum fi rasulillahi uswatun hasana shi manzo Allah abun koyi ne gare mu kaga ni aka tabbatar maka wannan abun wa yana iya samun kowa da kowa tunda ya samu manzo Allah amma ni kuma aka karantar da manzo Allah ga abin da zaka yi ya ringa ka kame kanka ko ka sha makance kanka da sihirin mi sihiri haka namu kurum mu yi kokari mu koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama mu kyautata zato abun ubangiji mu kara karbawa yakinin mu abun ubangijin mu tabbas ba wani abu wanda yake cutar da mu wallahi musibana illa ma kataba Allahu lana duk abin da kaga ya same ka to dan ma wannan an riga ya mukaddarin ne an riga ya rubuta maka da sai ya same ka kuma ba wani abin da zai same ka face shari'a ta bayyana maka hanyoyi wanda zaka kama ka warware yau kanka wannan matsalar da kake cikin ta karkashin taimako na ubangiji Allah ya dace da mu muna na
sai yau shi ne masallaci lokacin addu'a da kuma yana da karatu da yana da shi da yake cikin kuma lokacin bisa ni yau wace zai yi kuma yau
su salloli zawatul asbab wanda sababi yake tabbatar da su basu buƙatar in kai ɗayan ka samu ladan biyun duka babu hirar ka ce in kai ɗayan ka samu li ita yanzu sarka'ata ni fajr ita ce nake rataye a kanta ita kuma tahiyatul masjid zawatul sabab ce duk da akwai sababin da ya sanya ita zaka yi ta dan ka shigo masallaci to ga waccan ga wannan in ka kaddamar da rakata ne fajr inka ta wadata maka a matsayin tahiyatul masjid dama me ake so so ake kai rak'a guda biyu to kai ta a matsayin wannan rakata ne fajr inka to ka samu wannan ka samu wancan shi ne wallahi ta'ala alam ba wani wannan da zaka takura amma dai ita rakata ne fajr yin ta a gida shi yayi akan ayi ta a masallaci saboda manzo Allah ya kasance yana yin ta a gida sannan idan ya kammala idan lokacin alfajir yake to Bilal ya shiga ya ce mai alfajir yake to a lokacin nan yayi rakata ne fajr insha Aisha tace ba taba ganin manzo Allah yana gaggauta sallah ba yace kamar rakata ne fajr har wani lokaci tana zargin an ya kuma ya karanta suratul fatiha shi kuma sai ya karanta fatiha ya karanta qul ya ayyuhal kafirun a raka'a ta farko sannan raka'a ta biyu ya karanta fatiha ya karanta qul huwallahu ahad to Aisha cewa take an ja kuma manzo Allah yana karanta Fatiha saboda yanda yake yin ta a gaggauce ya huto idan ya huto kuma yi wa mutane sallah
malam kamar irin masu sana'a ran da irin sai wani yana halitta mutum ya yi mutum ya kai shi ya san kirista ne kai shi sosai wani ya mutum sai ya kai
gaskiya idan ya sani to ya aikata haramun saboda ubangiji kullun ka shedin da yake mana ta'awunu alal birri wat taqwa wa la ta'awunu alal ismi wal udwan an haramtawa al umma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama su dinga taimakon juna akan zalunci da huce gona da irki duk abinda babu Allah a cike to an haramta maka ka taimakawa wani akan shi abinda yake naka duk lokacin taimako wanda za a yi na addini taimako wanda za ka ranka adabawa wannan naka to kai kokari kai ya bi halatta ga mutumin da koda sana'a kace ka yi kokari ka taimaka mai akan wannan abu bai halatta nisanta hakan shine gaskiya yake nisanta hakan shi yake a cikin surah Qaf ubangiji yake bayyana mana kadzabat qablahum qawmu nuhin wa ashabur rass wa thamud wa ad wa fir'aun wa ikhwanu lut wa ashabul aikati wa qawmu tubba kullun kadzabar rusula fa hatta wa ida ubangiji yake bayyana mana lalle al'ummin da aka zana muku al'ummin ko mutanen annabi nuhu wanda aka turo musu annabi nuhu haka qawmu nuhin wa ashabur rass mutanen ma'abutan jiya wa ad wa samud da mutanen da aka aika musu annabi salih kuma da adawa mutanen da aka aika musu da annabi hudu kuma da mutanen fir'auna wanda aka aika musu annabi musa da mutanen annabi lut wanda aka aika musu da annabi lut da mutanen ashabul aika wanda aka turo musu da annabi shu'aibu yace kullum kadzabar rusula wa qaumu tubba da mutanen tubba yace dukkan su waɗannan mutanen ko al'ummin nan da aka zana maka kowanne da gaskiyar su ya ƙaryatar da manzanni to dalilin haka na ruko na azaba wa'idi wanda ubangiji yayi game da duk wanda ya ƙaryata manzanni sai ya tabbata ga wannan al'umma wannan bayani ne wanda ake yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama diddan arrashi zuciyar shi wai ba kan ku harau ba inda kake fafutuka ka ga mutanen ka sun ƙaryatar da kai sun ƙaryatar da ubangiji ba kan ku harau ba su ma waɗanda aka turo ka mun kai annabawa manzanni dukkan su al'ummin sun ƙaryatar da manzo ga abin da ya same su da haka su ma waɗannan ko su yi imani ko kada su yi to tabbas ko su yi imani su samu salama a gun ubangijin su samu alƙawari wanda ubangijin su ya musu na dacewa da samun gida aljanna ko kuma su samu wa'idi na ruko na azaba wanda ubangiji yayi game da al'ummu wanda suka gabata kuma su ma wannan ba abin da ya gagaru ubangiji yayi akan su shine muke bayani akan annabawan nan da suka gabata irin gwagwarmaya da annabawan nan suka yi da su da al'ummun su mutanen da aka turo su zuwa gare su bayani har ya kawo mu kan mutanen Fir'auna wancan sati da muka tsaya muna bayani akan lokacin da aka tara mutane a ranar sallah aka yi hutu na hutu aka kure Fir'auna da mutanen shi da matsafin shi kai tsaye waɗannan matsafin dama sun yi shawara suka ce la'allana nattabi'u sahrata in kanu humul ghalibina za mu bi wannan matsafin fa matsawa a wurin su lokacin nan basu fadaka ba basu hankaltawa basu fahimci ina aka sa gaskiya ba suke kiran annabi Musa da annabi Harun a matsayin matsafa takalli idan aka yi galaba akan mu to za mu bi wannan matsafa za mu imani da su baba ma ya gaba ba shi to al'amari ya kai aka yi galaba akan su miye wakana suka ce amanna bi rabbi harun wa musa mun yi imani da ubangijin harun da musa kai tsaye fir'auna yace ya za a yi ku yi imani da su kamo in ba ku izini saboda fir'auna ya riga ya ce musu ana rabbukumul a'la ni ne ubangijinku wanda yake madaukaki ba ku da wani ubangiji ma alimtu lakum min ilahin ghairi ya ku mutanen misra bin san muku wani ubangiji ba koma bayana ba ni ne ubangijinku wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun wa innal qoraman da suke qoraman nil wanda suke gudana kalkashin izza ta ne da buwaya ta da hukunci na suke gudana ku ba ku gani ba ku fahimta ba ku hankalta wannan shine abin da fir'auna ya kitsawa mabiyan shi a cikin kawunansu kuma ba don komi ba, saboda suna jin tsoron shi tilasta yi imani. Miyawa kana Fir'aun ya ce to abinda za mu muku lauƙafi anna aydiyakum min khilafin wa la'usallibannakum fi judu'in nakhl wa la ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adaban wa abqa. Yanzu za mu yanke muku, za mu muku gundu-gundu, in mun yanke hannun dama mu yanke ƙafar dama, min khilafin za a ringa sabawa, sannan kuma a tsire su a cikin rana. Yace bayan haka la ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adaban wa abqa. Aba kun ce ba Musa ba ya faɗi muku ba, ya ce muku wai Ubangijinku zai azabtar da ku ba, in ku fi imani da annabi Musa, in ku fi imani da shi ba. Yace to yau za ku fahimta ayyuna ashaddu 'adaban wa abqa, da mu da Fir'auna, da mu da Ubangijin Musa, wane ne yayi azabar shi ta hici, wace ce azabar ta hira kadi? Tunda menene Fir'auna, menene annabi Musa yayi barazana da shi, shine idan ku fi imani ba, Ubangijinku ya muku tana gani azaba a gobe kiyama. To yanzu gashi nan mu ma bari mu azabtar da ku, za ku fahimta azabar mu, azabar Ubangijin Musa ta yi tsanani, ko kuma azabar mu ta yi tsanani. Shi ne suke cewa la'ayyi, ba wani ba damuwa a cikin al'amari, inna ila rabbina munqalibun. Tabbas dukkan mu da mu da kai din za mu koma zuwa ga Ubangijin mu. Suka faɗi wa Fir'auna, inna natma'u an yaghfira lana rabbuna khataayana an kunna awwalal mu'minin. Mu haba abinda muke bukata a yanzu, kai azabtar da mu, ka mana duk abinda kai ka ga dama ka yi mana, mu dai kudayin mu shine Ubangijin mu ya gafarta mana abinda muka aiwatar a can baya na daga zunubai, kuma dalilin ba komai ba, saboda mu ne farkon mu ne. Saboda a wannan lokacin ba wa'ansu wanda suka hudu suka bayyana imaninsu, in ba wa'annan matsafa ba wanda Fir'auna ya tattaro su daga gari ruwa. Shi ne a ƙarƙashin haka ana yaƙi a waje, yaƙin sai ya dawo cikin gida, sai ga matar Fir'auna ita ma ta yi imani da Fir'auna. Kai tsaye abinda ba ƙaƙƙautawa, ya za a yi nace ni Ubangiji ne, kuma ku ce da kai wani Ubangiji, kuma ku muni tawaye, kuma in bar ku. A lokacin nan miyawa kana wannan mata ta annabi Fir'auna, wanda da yawa daga cikin malaman tafsiri suna kawo kissarta, suna kawowa suna cewa sunanta Asiya, ita ce mata ta Fir'auna, ita ce wadda ta rebi Fir'auna, ita ce wadda Ubangiji ya sanya mata ta umurci Fir'auna akan ya bar musu Musa ba don komi ba. Takan yi bauge shi a matsayin ɗa, takan yi kuma mu'amala ya auya, kasance mana abin amfani a nan gaba. Kaga ku a wannan halin, ita dai ya kasance mata, annabi Musa ya kasance mata abin amfani ba don komai ba, saboda ya zo da shari'a, kuma ta yi imani da shi annabi Musa. Shi ne kai tsaye abin da ya wakana wannan mata, ta bayyana imaninta gaban Fir'auna, ya ba ta tsari ɗayan biyu, ko ki yi imani da ni, ko kuma ki yi imani da Ubangijin Musa yadda na azabtar da wa'incan ke ma azabtar da ke. Da kwai kissoshi wanda suka yi ta kai kawo na malaman tafsiri, dukkansu babu inganci a kansu, dalilin haka na ga lada'iyya da mukawo su. Amma dai ka koma kan suratu tahrim, Ubangiji yake bayyana wa daraballahu mathalan lilladhina عامل امرأة فرعون إذ قالت رب ابلني عندك بيتا بالجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وبنجي يكي تيوا يا كيما زاء الله كبقى أمس مثالي منا أبو بي وندي وكانا وندا شيكي تبتر مكا للي مسألة تشريع تنا هنو أبنجيس أبنجيس يكي شريع دون ديگة دخمة إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يا كي من ذا الله بك كيبا بك دهور من دساك إيه شريع دون دك كيسو سي شريع تنا هنو أبنجيس يكو مينا شريع دون ديگة دخمة. شيني أولنا اللوكة أبنجيس يكي تيوا غاشنا وما كرعونا نيوان دي هوتونا هوتو رشيد أبنجيس. Gashi nan matar shi ta yi imani da Ubangiji a lokacin da yake azabtar da ita, take cewa rabbi blini indaka baitan fil janna, ya Ubangiji ka gina mun manan gida, kasaitaccen gida a cikin gidanka na aljanna. kuma wa najjini min fir'auna wa 'amalihi, ka tsiratar da ni da fir'auna ga aikin da yake aiwatarwa na daga azabtar da mutane ni daga muzantawa mutane, wa najjini min alqawmi zalimin, kuma ubangiji ka tsiratar da ni da dukkan wa'ansu mutane waɗanda suke azzalumai. Kaga wannan me ya kawo? Duk da soyayya da dangantaka ta jini da take tsakanin fir'auna da shi da matar shi, amma dai kasancewa gaskiya ta zo ba ta tsaya ba ta tantance ba, a abuji na zanibi ko kuma a ga abin duniya ga kaza ga kaza, ta zabi ta fifita ubangiji akan wannan mutumin wanda yake mutumin banza, duk da kasancewa matsayin shi da tarayya da suka yi tare da ita tsawon shekaru na rayuwa, ta sanya wannan ka'ida ce babba a cikin addinin musulunci wanda aqida ahlus sunna wal jamaa shine mazhabi na alwala wal bara. Duk wanda yake yana son Allah da manzon shi to wajibinka ne ka so shi, duk wanda yake Allah da manzon shi to wajibinka ne ka ki shi. Shi sanya ubangiji a cikin Ali Imran yake bayyana mana la yattakhidul kafiruna al mu'minuna la yattakhidul mu'minuna al kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa min Allahi bi shay'in illa an tattaqu minhum tuqat wa yuhadhdhirukum Allahu nafsa. Baya dacewa ga mummuni ya dauki wani kafiri ya kasance wannan kafirin shine majibincin al'amarin shi, wajibinka ne ka so wanda ya so Allah ya so manzon shi, wajibinka ne ka ki wanda yake Allah ya ki manzon shi. Idan kuka ce kai haka, wa man yaf'al dhalika falaysa min Allahi fi shay'in, eh duk wanda yace a zai riki wani shine abun soyayyar shi wanda yake koma bayan Allah, ya riki wani makiyin Allah da manzon shine abun soyayyar shi, shine majibincin al'amarin shi, yace to ba ruwan Allah da shi, ba ruwan Allah da al'amarin shi. Allah yace ka shaidi ake yi muku, ya ku wanda kuka yi imani baya dacewa. Kaga waɗannan wannan shi ke tabbatar maka imanin wannan mata ta Fir'auna, kasancewar ta tabbatar ga gaskiya ta zo mata, baya yiwuwa ta koma cikin ƙarya, baya yiwuwa ta koma cikin abinda rudani wanda Fir'auna ya dora su akan shi. Wannan dalili ne wanda yake tabbatar maka in dai aka ce maka ga gaskiya, ga shari'ar Allah, ga abinda ubangiji ya shata mana wajibin mu bi su, to baya yiwuwa mu bi umarnin wani. Ka koma kan cikin suratul Qumar, ka koma cikin suratul Ahqaf, zaka ga ubangiji yana ƙara nabautar shi da biyayya ta iyaye, amma dai da yazo sai yake cewa waɗannan iyayen da aka umurce ka yi musu biyayya so da ƙafa, wala taqullahuma uffin wala tanharhuma, kai koda an maka ba daidai ba kada ka ɗaga hannunka kai tir da Allah wani rai, kada ka musu magana wanda za su bakanta musu rai ko wani abu makamancin haka. Sai yake cewa amma dai duk da haka waɗannan iyayen da aka gama bautar ubangiji da yi musu biyayya, wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma, duk lokacin da ma'aikatan nan za su ce maka a zo bari tafarki da ubangiji kama abinda muka dora ka akan shi, yace to kada ka saki ka yi musu biyayya, wajibinka ne ka musu biyayya a komai da komai, amma dai da zarar sun shiga haƙƙin ubangiji, sun shiga hurumin ubangiji, to wannan ba hurumin su bane, ba wajibinka ne ka kisu. Ka koma kan Mus'ab bin Umayr, lokacin da ya musulunta min yau kana da shi da ba'iyyar shi. Mus'ab bin Umayr wanda suke ba da labari daga cikin sahabbai suke cewa a cikin garin Makka babu sarmayi dan kafaita, babu sarmayi wanda yake sanya tuba wanda ba wani sai shi wanda ya isa ya sanya ta, babu wani sarmayi wanda ya kai ya hawa irin dabbar da Mus'ab bin Umayr yake hawa, saboda ma'aiyar shi tana da hali, tana da arziki, tana da wadata. Da ya musulunta, ma'aiyar shi tace duk tallafin da nake baka na janye, ko ka dawo kan addinin wani iyaye da kakanni, ko kuma daga yau ba za sake ci ba, ba za sake sha ba, kuma dan ba mas'ala ta tallahi na shanki. Sai mata wallahi tallahi ni ba zan bar addinin ba bayan ubangiji ya riga ya shiryar da ni, ya bayyana mini gaskiya, ba zan bar wannan addinin ba. Ki ci abincinki, tallafi da kika janye kuma ubangiji ya isar mana. Akai kwana ɗaya, akai kwana na biyu, akai kwana na uku, yace mata wallahi ta magagance, yace mata wallahi garin hade miki yake baba, inda Allah zai miki rai guda dari, ɗaya bayan ɗaya yana huta yana huta yana huta har ya kai ɗarin, yace wallahi ba zan taɓa dawowa ba akan wannan addinin naku ba, mun kama gaskiya akan ba ki. Kaga alwala'u bil bara, duk lokacin da wani zai ce maka a'a bari tafarki na Ubangiji kama tafarkin mu mu ne muke kan gaskiya to wanda mutumin wajibin ka ne ka kyamace shi wajibin ka ne ka nisance shi ka so ka jibinci al'amarin mai san Allah da manzon shi ka ki duk wanda yake al'amarin Allah da Ubangijin shi Allah da manzon shi wannan shine mas'ala ta tauhidi ita ce mas'ala ta aqida ta ahlus sunna wal jamaa akan haka Ubangiji sai ya ke bayyana mana bayan kwanuka ko shekaru wanda suka ja annabi Musa yana ta gwagwarmaya da Fir'auna yana ta iyakacin kokarin shi irin misyon da aka turo shi na Fir'auna da mala'ikun shi ɗan fada shi manyan gari su yi imani da Ubangiji yana ta fafutuka abin bai kai ba ko abin ba a samu ba natija ba ba a samu ba abin da ake so ba lokacin nan Ubangiji sai ya yi wa annabi Musa wahayi وَوَحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ أَتَمْ أُبَيِّدِي وَوَحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ أنه موسى يا كتبه قرنشي إذا وحي أبيّدي في يزو أكان إذا أبند أكي سودة كي موسى كتبترى وإن دسكي إيماني دكي أهوانك بنو إسرائيل da saurin kyautawan da suka yi imani ka tattara su ku huta daga garin Misra a cikin dare kuma wai kakkai tunanin wai in kun mutu kun sha a'a innakum muttaba'un tabbas fir'auna da tawagashi za su biyo bayan ku shi dai daliban tafsiri suke cewa lokacin da wata yake hudanwa a lokacin da annabi Musa ya tattara jama'ar shi yace musu to hayya a bar gari da kai riwayar da Mujahid ya kawo rahimahullahu ta'ala yake cewa Ubangiji sai ya kaddara wata ya kisufe a wannan dare daren da Fir'auna daren da Annabi Musa zai fita da al'ummar shi wata ya kisufe su kuma kamun lokacin nan sun nema ga mutanen Fir'auna su ara musu kayan kawa dukkan wanzu dama lokacin sallah ko zuwa lokaci zuwa lokaci dama kadiman su ne suna tambaya su ara musu kayan kawa irin tagulla wannan warwaro sarka da sauransu aka ara musu ba san ba meye aka shirya ba su kuma su huta suke so su shine lokacin nan Ubangiji yake ce musu ku huta a wannan dare da kuma wata riwaya wadda Abu Musa al-Ash'ari ya kawo ta lokacin da suka yi yunkurin hutar ayi kalkashin umarnin Ubangiji suke tahiya kurum komi sai ya like inda an ce musu ku huta Ubangijin ku yana nan tare da ku Ubangijin ku shi zai gidi dan ku shi zai sanar da ku hanyoyin da za ku bi har ku kai inda ake so ku kai ga sunan sun tattara an zo an hadu inda aka ba da randebun faduwa amma dai ba san ba ina za a yi ba a lokacin nan da kai riwayar ta Abu Musa al-Ash'ari abin da yake kana manzo Allah yake ba su labari shine lokacin da manzo Allah ya huto hijirar shi sai ya sabka wani zango na wani mutane wani mutumin karkara da ya sabka wannan zangon wannan mutumin karkaran nan ya girmama manzo Allah ya mai tara ta arziki ko 19 ta arziki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa mai ta'ahadina yace mun yi alƙawari yanda ka mana mu ma darrar da ka zo za mu yi maka shi ne wani lokaci wannan mutumin na karkara sai ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama garin Madina da ya zo suka gaisa da manzo Allah yake ce ma hajatu me buƙatarka yake cewa abinda nake so naqatun bi rahliha wa a'nuzun yahtalibuha ahli yake cewa abinda nake so kullum manzo Allah ka bani shine ka bani taguwa baya da haka sai ɗan awaki wanda za mu ringa tatsa muna iya laina suna shan nonon ta a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wannan mutumin ya gaza yayi abinda tsohuwa ta banu Isra'il ta aiwatar ina hankalin shi yake shine a wannan lokacin sahabbai suke tambayar mu meye wannan tsohuwa ta banu Isra'il ta aiwatar suke ce musu lokacin da annabi Musa ya yi yunkurin huta daga garin Misra hanya kurum ta bace ne gari ne na ka san hanyoyin huta kurum hanya ya buga hanya ta bace ne a lokacin nan sai malaman da suke tare da Annabi Musa ko natijawan da suka san abin da yawa kana labari daga wani zuwa wani zuwa gare su ya zo musu shine lokacin da Annabi Yusuf alaihi salam zai mutu sai dama Ubangiji ya ba su labari tabbas da kai ranar hutar su tunda shi ya zo da su kuma da kai ranar hutar yake cewa a lokacin da yake cewa duk lokacin da Annabin da yazo zai hutar da banu Isra'il da garin Misra to kada a sake a bar shi ya roƙi Ubangiji ya mai wannan gatan kuma ya ba da labari kada a bar shi a lokacin da Annabi Musa hanya ta liƙe ne sai aka ce to wajibi ne sai an nemo kabarin Annabi Yusuf an dauke shi an huta tare da shi lokacin nan aka ce to ina kabarin Annabi Yusuf yake ba wani wanda ya sani in ba wata tsohuwa ba wannan tsohuwa aka tarar da ita aka tambaye ta ina ne kabarin Annabi Yusuf yake yace wallahi ba za ta sanar da su ba inda kabarin Annabi Yusuf take har sai an ba ta kasanta Annabi Musa yace mata me ka sanki sai ka suna shine ana akuna ma'aka fil janna in kasance tare da kai a cikin gidan aljanna shine kullun rabuna shine haƙƙina a lokacin nan Annabi Musa yana da aljanna ya isa ilamin cewa wani aljanna ba wani wanda ya isa ilamin cewa wani aljanna in ba Ubangiji ba kaga sabanin mazhabin aqida ta ahlus sunna wal jamaa a wata aqida wanda take aqida ce ta kaza aka ga wani yazo ya zauna ya ce duk wanda na hadu da shi kurum duk wanda ba ya gani ba na me na bane shiga gidan aljanna ba wani wanda ya isa ibada ta in ba Ubangiji ba shine taron da aka yi wannan satin taron da aka yi na maulidin da aka yi wannan satin a garin Kano aka ce duk wanda ya shigo cikin hilin balad to an mai labane shiga gida aljanna an gafarta mai zunubin shi to kaga ni kuma shi kuma wannan kaga ya ci karo da aya ta Ubangiji wa man yaghfiru dhunuba illa Allah waye yake kankare zunubai waye yake gafarta zunubai in ba Ubangiji ba ba wanda yake yi in ba Allah ba to amma dai mu da kunnan mu muka ji an ce duk wanda ya shigo an gafarta mishi da abin da ya gabata da abin da zai zo to shine nan manzo Allah yake ba mu labari yake cewa Annabi Musa da take mai kurum abin da take so ta kasance tare da shi a cikin gidan aljanna wannan kalmar ko wannan tambayar sai ta yauni ga Annabi Musa alaihi salam sai yake cewa a lokacin nan Ubangijin shi Annabi Musa sai ya nema Ubangijin shi zai mai wa'ayi da ka bata abin da take nema ka mata lamarin abin da take nema za ka kasance tare da kai a cikin gidan aljanna a lokacin nan ta nuna musu wannan kabarin ana a cikin wani dan mustanqa ne wani dan kurdo anan ne kabarin nashi yake aka tone aka huddo Annabi Yusuf alaihi salam kasancewar gawa ko gangan jikin annabawa kasa ba ta cinta ana huddo shi kurum hanyar ta bude musu suka fita daga garin Misra shine a lokacin nan labari sai ya kai wa Fir'auna ai ga banu Isra'il nan jago kalkashin jagoran su Annabi Musa sun mutu sun bar garin Misra shine Annabi Fir'auna yake cewa inna haula ila shirzimatun qalilun yake cewa wa'annan in tsirarin mutanen nan ai bisa gagare mu ba wa innahum lana lagha'izun amma dai duk da haka wa'annan mutanen a kullun ne ma suke yi sun bakanta mana rai jikin bakanta mana rai sun bada mana rai abinda bai ta'a kara ya karya ba yake cewa wa inna la jami'un hadibuna yace dukkan su zamu yi taka tsantsa a kan su zamu tafi mu tarar da su duk inda suka shiga sai mun kama su shine nan Ubangiji yake musu kalubale fa akhrajnahu min jannatin wa uyun wa kunuzin wa maqamin karim kadhalika wa awrasnaha qawman akharin yake cewa haka muka yi wa Fir'auna da manyan gari da mutanen shi muka yi musu talala muka hutar da su daga ni'imar da suke ciki garake na alhurma kasarun mashid gidaje na alhurma rayuwa ta kasaita kurin Ubangiji sai ya hutar da su daga wannan rayuwa yake cewa wa kunuzin wa maqamin karim taskokin da suka tara da matsayi wanda yake mai girma wanda Ubangiji ya ara musu kurin ubangiji ya fitar da su ga sanan sun ce a ai he sun bi su yace kazalika wa awrasnaha bani isra'il haka muka gadaro mutanen banu isra'il wannan duk abinda annabi fi duk abinda fir'auna da mutanen shi suka gada ko suke takama da shi suke takarunta ko suke suka tara cikin da shi ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul a'raf wa awrasnal qauman alladhina kanu yustad'afuna masharikal ardi wa magharibiha wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'ila wa damarna ma kana yasna'u fir'auna wa qaumuhu wa ma kanu ya'rifun yace wa tabbas muka gada duwa mutanen da adaba kowa ba mutane masu rauni a saman doren kasa sai muka gadar musu abinda wa'incan wanda suke da girman a saman doren kasa muka dauki nasu muka mida musu wa sai yi haka in ba Allah ba ki sun ya al'amari na ubangiji a matsayin ka na ahlus sunna a matsayin ka na mummuni ka mida wa Allah al'amarin shi duk abinda ka gani to tabbas ba iyawarka bace ba dabararka bace ba ba wayenka bane me yasa ka san ka samu ba tsari ne na ubangiji ya riga ya rubuta maka arzikin ka ne wani bai isa ya ci shi ba tabbas sai ka ci shi sannan ka koma zuwa ga ubangijin ka ki sun ya ubangiji idan ya baka kada kai hutu na hutu da al'amarin shi kada ka nuna tsakawa kada ka nuna isarka kada ka nuna wayenka da dabarar kai ba duka waɗannan abubuwan da muka zada da kwai misali kalkashin a cikin alqur'ani ka koma kan karuna da ya tashi cewa inna ma utitu ala ilmin indi wannan dukiyar da kuke gani wannan dukiyar da kuka ga da tara wanda ubangiji yake wasafa mana dukiyar shi ma inna ma fatiha la tanu bil usbati ulul quwwa makullan man gazal shi karuna sai katta miji ya karhi suke daukar makulliwa to ikiyasi katta miji karhi suke iya daukar makullan ikiyasi ya girman man gazal take ko ba man gazal bace ba wanda aka tara wake da hatsi ba man gazal ce ta tarin taska dukiya ce ta azo a gari amma dai da ya tashi cewa wayen shi dabara shi ya sanya shi samu iya juya biye ilmu biye ta koma ilmu goma ta koma 20 haka ya sanya na samu wannan dukiya ubangiji yace awalam ya'lam anna allaha qad ahlaka min qablihi min alqurun man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'a wa la yus'alu an dhunubihim almujrimun yace shin mun shi karuna bai sani ba Allah ya riga ya halakar da wa'ansu wanda suka gabace shi wanda suka yi shi karhi wanda suka yi shi tarin dukiya suka yi shi iya nema shi ne ubangiji yace fa kasafna bihi wa bidarihi al-ard da shi da gidan nashi kaskar da ya tara kuma ubangiji yayi kasar su hayyo ba a san ma ina suke ba kaga wannan shi yake tabbatar maka abinda ubangiji ya baka ka tsaya ka ci shi a sannu ka gode ne la in shakartum la azidannakum in ba kai hakan ba sai ya kulkwace kayan shi kamar yadda yake tabbatar mana a Ali Imran qul allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka bimman tu'izzu man tasha wa tadhillu man tasha biyadika alkhayru innaka ala kulli shay'in qadir ka wadi musu ya kai Muhammad ubangijinka shi ne mamallakin masu mulki za a tayar ya daga baki yayi magana ya ce limanil mulkul yau ba wanda isi ya amsa mai sai dai ya amsa wa kanshi lillahi alwahid alqahhar saboda nashi wannan ubangijin mamallakin yau da gobe da jibi da gata da ranar sakamako shine mai bayar da mulki ga wanda ya ga dama ya kulkwace mulki ga wanda ya ga dama nan ubangiji sai ya kawo wata kalma tanzi'ul mulka annaza shine abinda za a huske shi daga hannunka idan aka huzge ba ƙarfi ba dabara ba ka san ya za a yi ka rike kayanka ba ba ya ce ba kwacewa ba ya ce ba amsa ba yake ba in amsa ne ai ka ce a ka rike da ƙarfi a'a cewa yi wa tanzi'ul mulka mimman tasha kulkwace mulki kake da ƙarfin balaki da ƙarfinka ya ubangiji daga hannun wanda ka bada dalilin bai gode ba bai yi abin da ya kamata ba kuma haka ubangijin nan shi yake daga wanda ya ga dama ya zubda wanda ya ga dama wannan duka tsarin shi ne in ya daga ka to ta kan ya sanya maka dele in ba ka yi ba abin da ya kamata ba ya kwace abin shi sai ya zubda ka da ana ganin ka kai ne mai faɗa aji yanzu a dawo kofar gidanka ba ka isa ka yi umarni ba wannan misali nawa ka gani a rayuwa shine nan yake tabbatar maka ubangijin nan shine wa awrasna alqawma alladhina kanu yustad'afuna masharik al-ardi wa magharibiha mu ne muka gadarwa wanda da suke wahala bangaren gabas da yamma a cikin garin Misra su ne wanda ba kowa ba a cikin gari ba yanzu suka dawo su suke fada a shi kuma haka a cikin suratul qasas ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين حكى بكيسو ميوا وإن دابا قوة بأسما دورا كسابا ومسل إما سكسن تي ينسون قوة قوة وإن دقسي قوة قوة متوضر تدسو منونا مسو إمبا قوة بنيبا محل كدسو مدرم يدسو أسكروا يكسن تي هيدي لاباروس وأن سألي لنا أبنجزي يندي قدام أيكي to shine ubangiji yake babu labari su ga san sun huta labari ya kai wa fir'auna ga Musa nan da tawagashi sun huta sun bar gari kuma yace a wannan yan tsaro ne sai ya tokatar da su ya maida su ba komai ba wannan yan kadan in lashirzimatun qalilun ai yan kadan ne tawagace wanda ba ta fadda da badda karata kaniya ba dan haka zammucin musu zammu kashe da kashewa mu azabta mu azabta mu maido na maidawa wannan shine tsarin fir'auna amma dai a kullun wannan shine yake yaudarar mutane kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katibatan bi idnillah aso da yawa zaka ga rubuga wacce in ta huto wannan in ta huto ko mai karfi da mara karfi idan sun yi gaba da gaba sai ya riga ce gani wannan da abu ai ba komai bane ba shi ko ba haushi yace haƙƙin da kare na shi yake tsore maka ido shi sai ya ubangiji yace da yawa ittawaga wanda take istirara sai ke galaba akan tawaga wanda take yi yawa kaloka ko koma kan yakin badar kaga 310 suka yi galaba akan 300 ko 313 kazo yakin Uhud 700 ne suka huta 300 suka dawo abinda dai aka samu dai 300 da wani abu ne ko kuma 1000 suka huta akwai ko 1000 suka huta 300 da wani abu suka dawo daga cikin munafukai ya kasance 700 suka yi galaba akan gurin 4000 ka koma kan gazwatul uhud gazwatul ahzab akwai gazwatul ahzab khandaq ka gani ɗan tsiraru wanda aka zo 13000 suka zo suka tarar dukkan waɗanda suke garin Makka 300 ba suka yi gaba a kansu ka koma kan yakin Hunayn lokacin da suka gansu an yi fatahu Makka sabbin shiga musulunci sun shigo kusan dukkan zanguna wanda suke Hijaz sun zo sun yi wa manzon Allah mubaya'a a shekara ta 8 watan Shawwal suka zo aka yakin Hunayn da suka mutu suka kai su yawa su kuma waɗancan waɗanda suka yi bulbudin waɗanda ba su musulunta bane ba su ne suka ce a'a in muka tsaya muka yi haƙuri wa muka bi mu kai su mame ba ga manzon Allah ba mu yi huto na huto da shi ba a yanzu ba yace in mure muka yi haƙuri muka zauna muke kallon kallo da shi to tabbas za ya zo zango bayan zango za ya rinka bi yana cin galaba a kanmu yanzu mu haɗa ƙarfin mu mu zo da fatan mu da yaran mu mu zo mu yi kurum a da manzon Allah lokacin da suka huto suka ga yawan su su musulmai suke cewa ayi la gali wala lal yau yau hukurun ba wanda ya isa yin galaba a kanku shine ubangiji sai ya bar su da yawan su shine ubangiji yake wa yawm hunayn iza ajabatkum kasaratkum falam tubni ankum shay'an wa daqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin thumma anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minina wa anzala junudan lam tarawha wa ja'ala kalimata alladhina kafaru sufla wa kalimatu Allahi hiya al-'ulya Allah yake cewa ranar yakin Hunayn lokacin da kuke tunkaho da yawan ku kuke ganin kun yi yawa yace amma dai yawan naku bai an bani muku da komai ba sai gashi nan kasa ta muku kumci kun rasa inda za ku sa kanku yace kai karshe ba wallahi mudbirin sai ga sabon manzo Allah sun ci takai sun juya baya sai in tsara aka bari tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya sanya al-Abbas ya ringa kira ka kiraye su ana kira ana dawowa a lokacin nan ne sun ba anzalallahu sakinatahu ala rasulihi manzo Allah shi kanshi ya rude sannan Ubangiji ya saukar da nutsuwa ga manzon shi game da mumbunai wanda suke da imani na gaskiya. Baya da haka, duk da yawan nasu sai da aka saukar musu mala'iku ranfar rindina wadda ku ba ku garanta. Sannan Ubangiji ya sanya kalma ta kamunci ita ce a ƙasa, dama haka take, sannan kalma ta gaskiya ita ce a sama. Kuma ba wanda ya isa yi hakan in ba mabuwayi ba, in ba mai ɗaukaki, in ba maɗaukaki ba mai hikima shi ne Ubangiji. Shi ne na Fir'auna sai ya ce wa lasharzimatun qalilun, ai ɗan tawaga ne, ɗan mutanen tsiraru ne, ai wannan ba wani abu, zan yi ƙoƙari mu kai zuwa gare su. Shi ne Ubangiji yake fa atba'uhum mushriqin, lokacin da rana take shirin mutawa, a lokacin nan Fir'auna sai gashi nan ya wannan ya biyo bayan su. A lokacin nan Ubangiji sai yake cewa falamma tara al-jama'an qala ashabu Musa inna la mudrakun, lokacin da suka juye bayan suka ga Fir'auna nan ya sheko su kuma ga sunan suna fuskantar teku, sai suke cewa inna la mudrakun, tabbas mun riga mun halaka. Da kuma malaman tafsiri wa suke cewa mu a Fir'auna sai da ya huto da alf farisi, sai da ya huto da miliyan guda da 600,000, wannan rundunar da za ta tafi kurma a Isma'il ga Musa da shi da mutanen shi a ƙare a hotel Sahel mahaya doki, wannan yake nuna maka izza ta da ƙarfin mulki na Fir'auna. Yake cewa bayan haka suke cewa a lokacin da kwai shi annabi Musa, da kwai annabi Harun, da kwai Yusha bin Nun, da kwai mu'minu ali Fir'aun, suka ce Musa to yanzu wani hukumci kake jira da Ubangijinka? Ya ce wallahi inna ma'iya rabbi sayahdini, ya ce wallahi ina tare da Ubangijina, kuma Ubangijina kamar yadda ya shiryar da mu ya nuna mana hanya muka kawo nan tabbas zai shiryar da mu, amma dai ban san me za a yi ba. Shi ne kai tsaye lokacin nan Ubangiji sai ya yi wa bayan gashi nan suna gaba da shi da Fir'auna, aka yi wa annabi Musa wahayi a nadrib bi asaka al-bahr falqa fa kana kullu firqin ka qawdul azim, wannan sandar da kake hannunka ka bugi tekun da shi, kamun shi an yi wa teku wahayi idan Musa ya bugi tekun wannan da sandar shi ki rabe. Yake cewa fa kana kullu firqin ka qawdul azim, kowane rubuwa da kai yace kai ka ce gingime mai duki ne gashi nan. Shi ne can to tunda a tsarin teku ne, teku kuma daga an ce a wurin da aka zubda ruwa kai sai ai ba ya bushe ba, ya aka yi suka huce. Shi ne a can Ubangiji yake ba mu labari a cikin suratul ta fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu darkan wala takhsha, aka yi wa annabi Musa wahayi aka ce ka bugi wannan tekun da sandarka, ita kuma teku aka umarce ta dama al'amarin Ubangiji kun fa ya kunne kasance in sai ya kasance kai tsaye. Ya ce sai wannan teku kurum sai ta yi ta faqqatul azim, sai ga shi nan kurum ta rabe, da ta rabe in bangaren dutse kai ka ce dutse ne shi wannan ruwa. Ya ce kuma ƙasa sai ga shi nan ta bushe, aka ce wa Fir'auna, aka ce wa annabi Musa la takhafu darkan wala takhsha, kadda ka ji tsoron wai dirmiwa, kuma kadda ka ji wata barazana ta wani tsoro ta kama ka, za ku huta lamun lahiya. Shi ne Ubangiji yake cewa azlafna thammal akharin, su kuma Fir'auna da mabiyan shi sai aka gabato musu da ruwa. Ubangiji sai ya darme ƙasar shi ya gabato musu da ruwa, suna nesa suna kallon su, su ka sunan suna ciki, aka gabato da ruwan ba don komai ba, suna huta, su kuma dukkan sun shiga a liƙe da su. Shi ne abinda wa anjaina Musa wa man ma'ahu ajma'in, sai muka tseratar da Musa da waɗanda suke tare da shi, sun mu'agharqna al-akharin, can kuma sun mu'agharqna ba'dul baqina, sai muka hallakar da waɗantan sauran wanda suke baya, wanda daga Fir'auna har waɗanda suke dukkan su alf wa alf wa 600,000 dukkan sai da suka shiga cikin ruwan nan Ubangiji ya liƙe su. Idan kana so ka jiya akai aka hallakar da Fir'auna, ka koma cikin Yunus, Ubangiji yake ba mu labari. Mene ne? Cikin Yunus. An samu shi insha Allah. Lokacin da Ubangiji yake mana bayani akan abin da ya wakana, وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين لكن دا مكتيرة دا موسى دا شيدة فرعون دا شيدة متعمنشي فرعون يا شبوت كروا يغني ون الروم درمي وزاي دا شي sayace amantu billahi amanat bihi banu isra'il ni ma nayi imani da abinda mutanen banu isra'il suka yi imani shi wa ana minal muslimina ni ma daga yau musulmi ne shine da kai riwaya ingantacce wadda tana cikin bukhari wanda jibril yake faɗi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wallahi ina ji lokacin da annabi lokacin da fir'auna yake wannan magana yayi imani da abinda mutanen fir'auna mutanen abbanu isra'ili suka yi imani da shi shi ma yana cikin musulmai yace na samu laka da miƙe bakin nashi saboda ba dan komai ba saboda kadda rahama ubangiji targaye kushin shi kuma abu ne wannan bai buƙata wannan kullun rahama ubangiji rigaya kushin shi take to kaga ni aiko su fir'auna in aka ce sun yi imani dukkan mu zamu tattara a gidan sun a gidan aljanna ai kaga ai da koyo to shine jibril yake cewa na dauko laka na taba a bakin nashi saboda kai sake maimaitawa rahama ubangiji targaye kushin shi kuma ubangiji ba abin da ya gagare shi ma ya fa'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum ni Allah zai yi azabtar da ku ya ku bani adam in dai kun gode ne ku yi imani da shi me zai kara wa ubangiji me zai rage ni shine a lokacin ne yake cewa ubangiji sai yake cewa al'ana wa qad asayta qablu wa kunta minal muslimin ai yanzu zaka ce kai imani bayan da an aiko maka da manzanni an yi da kai ka nuna dagawar ka kai abin da kaga dama kai zalunci iya zaluncin ka ai yanzu zaka ce kai imani yace to gatan da zamu maka shine fal yawmun najika bi badalika litakuna liman khalfaka aya daga yau zamu tsiratar da gangar jikinka ba don komai ba saboda wanda za su zo daga bayanka wanda duk yake jin labarin fir'auna yayi dagawa yayi kaza ya kashe shekara da kaza ya kashe maza ya raya mata yayi kaza gagawar shi nan saboda ɗan bayanka ya kasance musu aya wa inna kaseeran minan nasi an ayatina laghafilun kaga dukkan wannan labarin da ake baka sai aka lakashe wa manzon Allah aka yi kunkulin in zance da yawa daga cikin mutane gashi nan ana karanta musu ga abin da yawa kana amma dai rabkanannu suke akan ayoyin ubangiji nan wanda suke mai gadin wanda yake gindin gawo fir'auna yake gadinta amma dai zaka same shi yana sheke ayin shi abin da ya gada ba bai kasance mai ba izina ba bai kasance mai aya ba mu da muke karanta ayoyi na alqur'ani ga abin da ubangiji ya labarta mana labari ne na gaskiya abin da ya wakana amma dai akan abin da ya wakana mun rabkanu mun manta shi dai abin izra shine duk lokacin da muka ƙaryatar da abin da manzo ya zo da shi ko muka ƙaryanta manzo ko muka ƙaryata ɗaya daga cikin manzanni to tabbas babu mu babu sha shi sanya ubangiji ya labarta mana wannan labarin su ga abin da ya sanya ubangijinsu ya halaka da su sakamakon ƙaryatar da manzanni da fir'auna yayi imani da annabi Musa bai ƙaryata shi ba da ina makomashi take tabbas zai kasance tare da shi da Musa a cikin gidan aljanna amma dai sakamakon ƙaryatawa ga inda ta kai shi to haka wannan ita ce hukunci na ubangiji duk lokacin da ka ƙaryata to ka nemi masarkinka a wutar jahannama Allah ya kiyaye mu ya datar da mu ya tabbatar da mu akan imani ya gafarta mana ya gafarta mai iyayenmu da kakanninmu da malumanmu ya sanya aljanna ita ce makomarsu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana ɗan uwa da amanna arziki da suke fara addu'a muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi ya sanya albarka a ciki Allah mana albarka ya yi wa zuri'an mu albarka ya yi wa abinda ya arzuta mu da shi na daga ilimi na daga dukiya albarka ya yi wa sauran kanukan mu albarka اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك